أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبودو غوديا سبتغا الله سبحانه وتعالى دا يساكي هذا المعنى يمشي نجوم أشرين دهودي كينا كو لا إله إلا الله. أشرين دهودي غوات رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wato shekara ta 1434 wanda ya daidai da 2 ga watan 8 a shekara ta 2013. Allah dai ya sare mana kwanan nan ake zancen Ramadan yau shi za a fara. Gashi abin da ya rage mana bai kai kwana 7 ba har yanzu. To Allah ya ba mu tawfiki. Kuma dai kamar yadda ban sani ba ko an sanar da ku, insha Allah ranar Litinin mai zuwa ne muke sa ran mu rufe wannan karatuka na wannan shekara din, wato wannan karatun tafsirin. Ran Litinin mai zuwa shine 27 ga wata ko, to insha Allah ranar za mu saurara da fatan Allah ya sa mana albarka abinda muka ji da abinda ya gudana a ciki na daidai. Allah ya ba da lada abinda kuma ya gudana na kuskure, Allah ya gafarta mana baki daya. Saboda ganin muhimmancin abubuwan da muka fara magana akan su jiya, sai hadiri ya taso muka saurara akan ayar da ta gabata. Ina ga ya kamata mu karasa su sai mu fara karanta tafsirin wannan ayar da ayoyi da muka ji guda biyu yau. Dama ayar da ta gabata shi kuma magana ne akan abinda ya shafi mata'i na mata ko, da kuma maganar wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim wa lil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. To kan wadannan ayoyi mun fara jin wasu abubuwa na fa'idoji da suke da alaka da su. Daga cikin abin da muka ambata na farko cewa matar mutum tabqa zawjatahu, idan mutum ya mutu ya bar matarsa, to ana nan ana kiranta, za a ci gaba da kiranta matarsa har sai ta gama idda, ta auri wani, sannan ne ta cancanci ta fita daga wato a ambaci ko a dangana ta ga mijinta na baya. Domin koda a shar'ance ko da ta misalin inda a ce daga mutuwar mutum shikenan duk wata alaka ta yanke tsakaninsa da matarsa, to da ba a shar'anta ta yi masa wankan jana'a, wankan gawa ba lokacin da ya rasu, kasancewar ya halatta ta yi masa wanka dalili ne akan cewa la tazalu zawjatahu, kuma dai ko da suna ne dai yabqa laha. Abu na biyu, annahu yushra'u lizawji an yusiya lizawjatihi, ya halatta ga miji yau matarsa wasiyya an tabqa fi baitihi, cewa ta zauna a gidansa kar ta fita. Wa yunfaq alaiha, kuma a ci gaba da bata abinci. Min tarikatihi, daga gadansa. Limuddati haulin kamilin, har tsawon shekara guda. Wannan zahirin wannan ayar ayyana nuna mana haka ko yau, cewa umarni ne ma Allah ya yi cewa kayi wasiya mutum kafin ya rasu, yayi wasiya cewa matar da zai bari a ƙarƙashin igiyar aurensa, to ya halatta a ci gaba da kulawa da ita da bata gun zama har shekara guda. In ita ta zabi za ta fita, to babu laifi akan waliyansa duk abin da ta yi, muddin dai bata saba wa shari'a ba. Wannan shine zahirin nassin aya. Sabanin abin da ya jawo sabani akan wannan hukuncin shine, shin wannan ayar an shafe ta ko ba a shafe ba? Ga wanda yace an shafe ta, to wannan wasiyar babu ita, domin waccan ayar cewa zaman wata hudu da kwana goma kawai za ta fita daga idda kuma ta tafi gidansu, shikenan ya cire wannan hukunci. Wanda yace ba naskhi bane ba a shafe ayar ba, to ashe ayar tana nan tana magana akan ayi wasiya. In an yi wasiyar kuma me za a yi? Magana a ce abinci da gun zama har shekara guda, ya halatta ayi wannan bisa zahirin aya. In an dauki ba a shafe ayar ba, ashe kenan yanzu inda wani ya zo rasuwa ya bada wannan wasiyar cewa matansa su ci gaba da zama a gidansa, kuma daga cikin gadansa a rika basu abinci har shekara guda, kar a ce masa a'a. Mun fahimci abin, saboda ya kafa hujja da wannan ayar, kuma a wannan kauli ba a shafe ta ba. Yau na uku, anna Allah azza wa jalla dhu rahmatin wasi'a, Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa mai yawa ce, yalwatacciya ce, ta yalwaci komai da komai. Domin za mu ga cewa ya yi wasiya cewa azzawj bi an yusiya li zawjatihi, cewa miji ya yi wa matarsa wasiya. Wannan ya nuna duk da cewa mun san a al'adance a ginin fitra na alaƙar miji da mata, miji dama mai tausayin matarsa ne asali, kowane miji yana tausayin matarsa, wannan a asali kenan. Ana samun wanda ba sa tausayi, haka ana samun matan ma da ba sa tausayin maza, amma dai asalin abin da aka sani shine duk miji yana tausayin matarsa. To cewa Allah ya bashi umarni ya yi wasiyar wani abu da zai amfani matar, ya nuna Allah ya fi mijin tausayin matar, shine abin da malaman suka hango. Mun gane? Yawwa, ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa yalwatacciya ce, domin dama shine mai kula da bayin baki ɗaya, da namijin da macen baki ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kula da su. Abu na gaba, annal mar'ata يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج ولا تنفذ وصيته. إذا مجي كافين يموتوا يبر وصيته ما تستطيع بدا زماء جدانسا هر ون مدى شكرا بدا توياها لكت ما تر تبتتتي بدا تزونا أجدان بتتفي جدانسا باينغم إدت تاوتا خلو دخوانا غوما. Wannan ta wata hudu da kwana goma a nan za ta yi gidan zauje. Wannan mun gama shi a lokacin muka karanta wancan da hadisan da suka zo a wannan babi. To amma bayan wannan lokacin ya halatta gare ta ta fita. Ina muka samu wannan? Me dalili akan wannan cewa ya halatta ta fita? Daga cikin wancan ayat da muka karanta jiya, fa in kharajna fala junaha ko alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Yawwa, tunda an ɗauke laifi akan su waliyai idan matar ta fita, wannan ya nuna ashe zaman ba wajibi bane a cika har shekara guda ba a fita din ba. To wannan kun san malamai da hange-hange, wasu malaman sai a ƙarƙashin wannan ɗin sai suka hango wani abu cewa far'i wani hukunci ne reshe ƙarƙashin wannan ka'idar. Idan da mutum zai wa matarsa wasiya cewa in ya mutu katta auri kowa, wannan abin ya lazimce ta? Bai lazimce ta ba. Kuma sannan ko ya ce in ya mutu katta fita daga gidan, wannan ya nuna cewa ba lazimi bane, ba tilas ne ta bi wannan dokar ba, tunda Allah madaukaki ya bata izinin ta fita. Mun gane abin? Hakanan kuma ba shi da ikon ya ce in ya mutu kada ta auri kowa, babu ikon wannan domin mata da aka yi ba mata ce ta mutum ɗaya ba a duniya da zai ce in ta rabu da shi to har abada haramun ne ga wani kun san wasu suna da irin wannan idan ko da saki suka yi suka saki mace sai su ce je ki ma ga wanda zai aure ki sai zauna a rayuwarsa ba shi da aiki in ma bai je ya yi surkullen tsafi da sihiri ba ya lalata mata rayuwa sai ya rika kutungula yabi nan ya bata mata mutunci ya je ya ziga cewa wannan fa ba mai kirki bace shi ma ba su shirya ba bai zaman lafiya da ita ba kaga kuwa duk mutumin da aka bashi wannan labari cewa mijin baya ya ce kaza kowa zai tsorata to wannan kaga ma kirki ne to wannan duk bai halatta ba dan haka mutum bashi da ikon ya ce zai hana matarsa a wurin wani bayansa nabiyar annal mas'ulin anin nisa'i humur rijal masu kula da mata su ne maza wannan ƙara ƙarfafawa ne akan qaulullahi tabaraka wa ta'ala ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim kasancewar anan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin ya nuna cewa ashe masu iko akan matan nan a lokacin da suke cikin halin idda suwaye maza ne waliyan gidan da take zaune masu kula don haka ashe kenan suna da damar su lura da abin da take ta yi abin kirki su karfafe ta ta yi mummuna su hana ta yau ashe kuma su ne masu kula da ita in ana so a yi magana a kanta gunsu za a zo wannan ya nuna wannan daga zahirin ayar na ƙarshe anna 'ala ar-rijali al-ithma fima idha kharajat al-mar'atu 'anil ma'ruf shar'an idan matar ta fita daga abin da aka sani a shar'ance ta je ta aikata wani abu ba daidai ba suna sane ba su dau mataki ba to suna da zulubi zahirin ayar ne shi ma wannan ko in ce mafhumin zahirin ayar me zahirin ayar fa in kharajna in matan suka fita fala junaha alaikum to ku waliyansu ba ku da laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aikata a kashin kansu min ma'rufin na aikin alheri ma'ana dai kar a fita daga aikin alheri to idan suka fita daga aikin alherin fa suka aikata wani abu akwai zunubi kenan akan waɗannan waɗanda suka bar su suka aikata kun fahimci wannan insha Allah to wannan a dunkule suna ga cikin kadan daga abubuwan da zamu iya shafka daga waccan aya da ta gabata kuma wannan aya karanta ta ita ce shine ya kawo mu karshen ayoyin da suke da alaka da harkar mata da saki da idda da makamantansu wanda muka yi yan kwanaki masu yawa muna tattaunawa akai wani faifai sabu da za a shiga shine wasu matsaloli da suke da alaka da jihadi da infaqi da wani abu na sirar ko kissoshi da tarihi na banu Isra'il yawa kafin mu je kan wasu ayoyin da suke da alaka da ƙarshen ayar ko kissoshin kisar annabi Ibrahim da abin da ya faru tsakaninsa da mutanen zamaninsa da abin da ya biyo baya kuma har zuwa ƙarshen dai suratul baqara da Allah muna sa rai insha Allahu in Allah kai mu baɗi ya gama ya zama cewa za mu iya kammala suratul baqara in Allah subhanahu wa ta'ala ya yassara ya bada damar haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut shin baka ga wadannan wadanda kharaju min diyarihim suka fito daga gidajensu alam tara nan ru'ya qalbiyya ce ba basariya ba malamai suna cewa a larabci ra'a tana zuwa da ma'ana biyu ra'a basariya da kuma ra'a qalbiyya ra'a basariya ita ce da take ta'addi a larabce a ka'idar nahwu ta'addinta zuwa ga maf'uli guda ɗaya ne ra'aytu ar-rajula naga mutumi ra'aytu al-qamara naga wata ko ra'aytu al-hilala duk ma'ana ka fadi cewa kaga wani abu wannan ita ake cewa ru'a a ra'a wace basariya to akwai kuma ra'a alqalbiyya da ta zuciya ita wannan tana maganar i'tiqadi ne da ra'ayi ra'ayinka akan abu ana arahu rajulan salihan, ina ganin wannan mutumin a matsayin mutumin kirki. To wannan aina kake ganin sa da ido ko ku da zuci? Yawwa, to wannan ita ce anan wuri, domin waɗanda ake wa magana anan alam tara, mukhatabar ana yin ta da mutum ɗaya ne. Yasihu an takuna linnabi sallallahu alaihi wasallam wa yasihu an yakuna li jami'il mu'minin, duk wanda ya karanta alqur'ani shin baka ga kaza ba? To kaga kuma labarin da za a bamu na wasu mutane ne da suka gabata can a baya, ba mu gansu da idanmu ba, ashe kenan labarin wani iri mai muka sani na aqidarmu, mai muka fahimta, mai muka ji dangane da waɗannan mutane, mun fahimci abu insha Allah. To Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, wannan labarin na kissar wasu mutane ne. Malaman tafsiri sun kawo kissoshi da yawa na sababin nuzuli akan wannan, amma kamar dake al'adar mai littafin da muke karantawa, Malam Abdulrahman As-Sa'idi baya mai da hankali akan kawo asbabun nuzul, idan ba ko ishara ba, shi dai zai gaya maka wannan ayar da take gabanka maganan nan ta Allah me yake nufi da ita. Yau sun kawo maganar kissar wasu mutane, wasu su ce a zamanin Banu Isra'il can a baya, zamanin annabawansu kai, cewa wata rana an yi wata annoba a garin da suke, to sai suka fita daga wannan garin suka bar shi suka tafi wani wuri don gudun kar su mutu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu shi mai iko ne akan komai, mutuwar da rayuwa a hannunsa take, duk inda aka je za a haɗu da abin da ya hukunta, ko rai ko mutuwa. Sai ya ce su mutu, ma'ana sai suka faɗi duka suka mutu har wani lokaci mai tsawo, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe su a nan duniyar, ba wai a lahira ba, a nan duniya ne. Wannan wata jarabawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan mutane. Ya sunansu, a wani gari ne aka yi, wannan dai yana cikin abubuwa ne na kissoshin Banu Isra'il. Za ka same su ake ce ma, in ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ba, su ake ce ma me? Isra'iliyat, ko su ne Judaica reports, riwayoyi ko accounts da za a ruwaito daga Yahudawa, ko su a tambaye su, ko su habbai su tambaye su, me kuka sani akan kaza? Mu yanzu mun karanta a littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari kaza, wannan kissar kuma tana da alaka da ku ko kakanninku, me kuka sani akan wannan? Su sai su bude littafansu in akwai, in babu kuma su fado da bakin su a asalin kissar kaza da kaza ne kaza da kaza. To waɗannan irin abubuwa za mu zo mu shiga cikin, za mu gansu da yawa, kuma a baya da mun yi maganar wannan ko ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan riwayoyin Banu Isra'il. Me ce ce ka'idar? Ha? Ana kasa riwayoyin Banu Isra'il kashi uku. Kashi nawa? Kashi uku. Duk abin da muka samu daga Banu Isra'ila bayan saukar Al-Qur'ani, wanda baya cikin Al-Qur'ani, baya cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ye matsayinmu dangane da su? Na farko, idan abin da muka ruwaito ko aka ruwaito mana ya yi daidai da abin da ke cikin Al-Qur'ani, to za a karɓe shi, za a gaskata. Saboda me? Saboda ya yi daidai da abin da ke tare da mu, ko Qur'ani ko Sunna. Ɗaya kenan ko? Na biyu, idan aka ruwaito wani abu daga Banu Isra'il, ya zama mu a Qur'ani ko a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da sabaninsa, to wannan abun ba za a karɓa ba, sai a bar musu kayansu saboda ya saba mu abin da ke tare da mu. Annabin mu shi ne annabin da ya wajaba akan kowa da mu da su mu zo mu bi shi, don haka duk abin da ya faɗa har zuwa tashin alƙiyama babu wani annabin da zai zo ya soke shi. Don haka ba bincike muke, ba wai neman gaskiya muke a littafansu ba, gaskiya tana nan a Qur'ani, tana nan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka in muka samu wani abu wanda ya saba wa namu, ba wai maganar san kai bane, a'a, saboda masdarin ɗaya ne, duka daga Allah ne. Idan ma muka ɗauki cewa na hannun nasu ma Allah ne, ba daidai ne a cikin attaura yake, to in ya saba wa Qur'ani sai mu ce a'a, mu yanzu tunda manzon ƙarshe ya zo, wajibinmu da mu da ku mu imani da shi, to abin da ya zo mana da shi a kansa za mu tsaya, in ya saba mana ku kuje ku riƙe naku ba masu. Mun bai ci wannan? Yawwa, in ku dama tatsuniyoyinsu ne ba daga Allah ɗin ba, to wannan dama la karama, ba ya buƙatar ma a saurare shi. Abu na uku, idan aka ruwaito wata magana daga banu Isra'il sai muka zo muka laluba cikin Qur'ani da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ishara babu wata magana akan wannan abun tasdiqan wala takdhiban babu hadisi ba ayat da ta ƙaryata abun ba hadisi ko ayat da ta gaskata abun to annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa ne yake ce mana la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su duk abin da ku rubuto daga waɗannan in dai irin wannan ne mun ji ai ba rikici yanzu mun fahimci abin yau to dan haka kenan ashe duk abin da zamu zo akan sa na kissoshin banu Isra'ila yana da kyau a rika kula littafan tafsiri an cika su da irin waɗannan riwayoyi wasu masu inganci wasu basu da inganci to komai inganci ko ba inganci na isnadi in aka duba ya saba ma Qur'ani to a aje shi shi yasa wasu daga cikin malaman suka dauki wannan manhajin irin na wannan mai littafi da muke karanta littafin sa malam Abdulrahman Sa'idi Allah gafarta masa shi inda kana da damar da zaka fahimci alqur'ani ba ta hanyar wadancan kissoshin ba to ka tsaya ka fahimce shi fahimta ta ka'idojin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fassara da kuma hadithai ko athar da aka rawaito daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda aka fahimta daga zahirin lugar larabci a fahimce daga alqur'ani maimakon a dauki wadancan riwayoyi na banu Isra'il a tare da cewa wannan baya nufin malaman da suka zo gabanin sa suna gaskata waɗannan riwayoyi ba duka bane wasu suna kawowa kawai suna istishhadi da su ba wai dan sun yadda da su ba wasu kuma za su kawo kuma su yi nakadin su akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi akan wannan harka ta riwayoyi na banu Isra'il Abu Shahba yana da littafi musamman da ya yi akan wannan banda shi akwai dai malamai da dama da kuma a cikin littafan tafsirin ta'aliqin da malamai suka yi akan riwayoyin banu Isra'il Ibn Kathir yana da magana mai kyau shi ma a cikin tafsirin sa haka ne Ibn Taymiyyah muqaddima na usulul tafsir ya ishara zuwa ga waɗannan abubuwa din ka'idojin me za a yi amfani da shi wajen fassara alqur'ani amfani da aya ta fassara aya ai amfani da hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fassara ayoyi haka nan ai amfani da athar in an ce athar ana nufin maganganun sahabbai sahabban nan da suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin ma'anonin alqur'ani haka ma'anu fassarar maganganun su da suka yi ga fassarar alqur'ani su suka fi cancanta ai amfani da su to muje Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kharaju min diyarihim sun fita daga gidajensu wa hum ulufun wannan jumla haliya ce ma'ana kharaju wa hum ulufun sun fita alhali suna adadin su dubbai ne uluf jam'in alf ne alf guda dubu daya jam'i sai a ce uluf ko ka ce uluf ko ka ce alaf duk a larabci ana faɗi yawwa wasu a wani sharwayoyin suna cewa sun kai mutum wajen 8,000 wasu su ce 80,000 haka dai da yake kissoshi ne ba wani abu tabbas a ciki kawai Allah ya ce dubu dubbai yawwa haka suka fito daga gidajensu don tsoron wannan annoba fa qala hadhar al mauti don tsoron mutuwa wannan hadhar al mauti shi kuma maf'ulun li ajlihi ne ai kharaju hadhar al mauti kharaju wa hum mun ce hali ne kharaju hadhara shi kuma menene maf'ulun li ajlihi lakin maf'ulun li ajlihi abinda aka yi aiki domin sa yawa yana daga cikin abubuwa da ake musu nasba a larabci da aka hadhar al mauti dan tsoron mutuwa suka fita fa qala lahumullah sai Allah ya ce da su mutu ku mutu qaulin nan wani iri ne malamai sun ce qauli ne kauni amrun kauni wa laysa amran shar'iyyan mun san bambancin waɗannan abubuwa guda biyu ko da malamai suke kasawa akwai umarni kauni akwai umarni shar'i idan Allah subhanahu wa ta'ala yace duk duniya a mutu ko kuma lokacin da zai halicci abu ai ya faɗa cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to wannan umarnin na me an yaqula lahu yace da shi ya kasance sai ya kasance kauni ne ma'ana umarni ne na halitta ba umarni ne na shari'a ba umarnin shari'a yana biyar da aida'a ga wannan umarni wannan kuwa umarni ne da ba mu ba su da zabi akai cewa kowa ya mutu to ba wanda zai zabe shi ya Allah ni bazan mutu ba mun fahimci abin yau da cewa akai ku aikata wani abu cikin abin da zasu iya aikatawa wanda yake fi hududi ma yastati'unahu a cikin abin da zasu iya aikatawa to wasu zasu yi a basu lada wasu kuma ba zasu yi ba a kama su da zunubi wannan sunan sa amru wa na'iri shar'i amma abin da ba mutum ba shi da iko akai cewa akai ya kasance kaza sai ya kasance to amri ne kauni to shine anan Allah subhanahu wataala ya jarrabe sai ce duk ku fadi ku mutu haka suka fadi suka mutu Allah ku dama lamarin sa haka yake ba zancen sababi ba ba zancen annobar dama dan gudun kar a fita daga gun da yake annoba dan dama mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ana annoba a wani gari to kada mutanen garin su bar garin su su tafi wani garin domin za su dauki cutar su kai wani gari hakanan su din kada wani daga wani garin kuma wanda babu annoba shi ma ya taso ya dawo inda yake akwai annoba wannan malamin suna amfani wani a matsayin asalin gudun cututtuka ashe cewa cututtuka ana daukar su yawa a shar'ance ana dauka amma kuma duka da me da izinin Allah da umarnin sa zaka iya cewa kudi da mai cuta baka dauka ba in Allah bai so ba amma asali a dabi'a a bincike da komai da kuma a shar'ance in an yi din cakudin ana iya dauka shi yasa in annoba ana yin ta a wani gari to haramun ne a fita hakanan kuma kada wani shi ma yazo sai a kokari a killace masu wannan annobar saboda a taimu su magani domin in aka bari wani ya fita zai kai ta can zai kai ta can zai kai ta can kuma sai abu ya kara watsuwa sai a rasa yadda za a yi da shi to wannan kaida kenan wannan agun wasu malamai fasara suka bayar kenan cewa tsoron mutuwar nan ta wannan gefen ne wasu kuma sun ce tsoron mutuwar da wannan mutanen suka fita daga garinsu domin ta an umarce su da jihadi ne su ba sa so su mutu a jihadi shine suka gudu dan Allah madaukaki ya jarrabe su da cewa in kuna tsoron mutuwa ne to mutuwa fa tana nan a ko ina kuma Allah ne mai mutuwa akan hanyar inda za su din sai karbe shi duk su fadi su mutu shekara daruruwa kuma ba su tashi ba sai daga baya Allah ya tashe su kaga ashe kenan sawa'un ko wancan magana annoba ne ko magana jihadi asali dai gudu daga mutuwa ba gudun ne zai sa a gudu ba a'a in kaddara Allah madauki bai rubuta za a mutu ba shine kawai zai sa mutuwa ba ta samu mutum to shine sai yake cewa thumma ahyahum sannan sai Allah ya rayar da su duk wannan aina a nan duniya sai ce inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktharun nasi la yashkurun Allah ma'abucin falala ne yana da baiwa da yake wa mutane da falala sai dai kuma da yawa daga cikin mutane ko mafi yawan mutane ba sa godiya akan ni'imar da Allah ke musu da falalarsa sai kuma yace wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un alim ku yi yaki dan daukaka kalmar Allah kuma ku sani cewa Allah madaukaki mai ji ne kuma masani ne sai ce man zal ladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wa anene zai baiwa Allah rance rance mai kyau rance da ikhlasi rance da aka sa ran a samu ladan sa agun Allah to wa zai wannan sai Allah ya ninka masa shi ninki mai yawa bai fada adadin ba wallahu yaqbidu Allah shi ke takurewa ya kame ya hana mai wadata wa yabsutu Allah shi ke shimfidawa ya bayar ya bada wadata ma'ana Allah ke sa mutum ya zama matalauci Allah ke sa mutum ya zama mawadaci duk wanda ka ganshi da wadata Allah ne ya bashi wanda ka ganshi da talauci Allah ne ya bashi sai sai wa ilayhi turja'un gare shi kuma za ku koma to sai ma ne yake cewa yaqussu ta'ala alaina qissatal ladina kharaju min diyarihim a wannan ayoyi Allah na bamu labarin kissar waɗanda suka fito daga gidajensu ala kafratihim duk da yawan su ala nan yana nufin duka da mana duk da cewa suna da yawa wattifaqi maqasidihim kuma cewa manufar su daya ce su tsere wa mutuwa bi anna alladhi akhrajahum minha hadar almaut min waba'in aw ghayrihi da cewa abin da ya fidda su daga gidan nan nasu ko gidajen nan nasu tsoron mutuwa ne daga ko dai annoba na wata rashin lafiya ko kuma wani abu wanda ba shi ba yaqsiduna bi hadha alkhuruj as-salamata min al-maut nufin su fitan nan da suka yi daga gida dan su kokuta ne daga mutuwa walakin la yughni hadarun an qadar sai dai kuma abin da ba su sani ba shine tsoro baya wadatarwa daga kaddara larabci ne zaka iya daukar sa karka misali da shi la yughni hadarun an qadar zaka yi kamar karin magana da shi ana fada sa yanzu haka la yughni hadarun an qadar daukan mataki da kiyayewa duk baya kauda kaddara ko ina kaurawa yau duk yadda zaka dauki mataki to baya kauda kaddara Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya rubuta na karshe cewa tabbas zai faru to za a yi samu na abu a tsakani ko kai addu'a Allah ya canza wani abu amma abin da aka sa na karshen nan ba dama ya canzu to sai ce fa qala lahumullahu mutu sai Allah madauki sai ku mutu thumma ahyaahum sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raya su nan kun ga malaka kuma wannan tafsiri yace famatu sai suka mutu ko thumma sannan kuma bayan sun mutu inna Allah ta'ala ahyaahum a wannan akwai wata magana ta malamai ta balaga da suke cewa ana cewa wannan uslubin ijazi ijazul hazfi a ka'ida ta masu balaga ijazu mene al-hazf wato a shafe wani abu wanda dama da an sa shi ma ko ba a sa shi ba maganar za ta miƙe za a fahimta to a ƙur'ani mutum zai koyi balaga balaga ta cewa akwai abin da a faɗe shi ɓata baki ne shi yasa ba buƙatar a faɗe shi kaga da Allah maɗauki ya ce ku duba larabcin yadda yake fa qala lahumullahu mutu Allah ya ce musu ku mutu thumma ahyaahum sai sai sannan sai rayar da su bai ba mu labarin sun mutum ba ko shi ne malamai suke cewa wannan balaga ce mai ƙarfi nuna cewa abinda in ma ba a faɗe shi ba za a fahimce shi to in aka faɗe shi an ɓata baki yau don haka Allah kuma baya yin abinda yake ba shi da amfani don haka mun kuma ce fa qala lahumullahu mutu famatu thumma ahyaahum wannan duk rashin fasaha ne Allah kuma baya rashin fasaha yau kamar kai ne yanzu da Hausa zaka faɗa Allah ya ce su mutu to sai akai kaza sai akai kaza kuma sai suka zo suka mutu asalin tunda mutuwa ce za ta auku kawai sun mutu don haka cewar su mutun nan ya isa umarni sai kawai Allah ya tsallake wannan sai ce thumma ahyaahum sai Allah ya rayar da su yau shine balagar da ake nufi iya zance ne dama a larabci wannan fanni ne mai kyau ilmul badi' ilmul ma'ani da abin da shi ake cewa dama ilmin balaga ka je ka koyi wannan ilmin da zai koya maka yadda za ka yi magana yadda za ka yi a rubuce yadda za ka yi a baki duk akwai rubutu da littafai da malamai suka yi rubutun yadda mutum zai koyi irin waɗannan abubuwa salon zance ba ɓata lokaci ba ne koyon balaga koyon harkar lugar larabci lugar larabci tana tafiya tare da musulunci ne ba dama addini ne a koyi lugar larabci domin in ba a koyi larabci ba ba za a iya fahimtar wannan maganganun na Allah subhanahu wa ta'ala da suke cikin alkur'ani yawwa don haka a daina kyamar karatun larabci na'am to sai yake cewa wa yaksiduna bi hadha al-khuruj as-salamata min al-mauti yaw famatu thumma inna Allah ahyaahum sun ce wannan thumma din tadullu ala tarahi cewa ba take daga mutuwar su aka tashe su ba ko tunda cewa fa qala lahumullahu mutu sai ce kuma thumma sannan kuma sai Allah ahyaahum ya rayar da su ya nuna sai da aka dau lokaci shi yasa a kissar suke ta fadar cewa shekaru ɗaruruwa ne ma suka yi a mace kuma Allah ya basu haka jikinsu bai ko canza ba har sai daga baya wasu suka ce a zamanin wani annabi daga cikin annabawan Banu Isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar addu'arsa da ya zo ya gansu sai ya roki Allah aka tashe su wasu kuma suka ce a'a Allah ya ce shi ya tashe su shi ya rayar da su don haka bai faɗi cewa da wata addu'ar wani ko ba addu'a ba kawai ya rayar da su sun tashi wannan kuma zahirin alkur'ani dai abin da ke nuna ke sai ce imma bi da'awati nabiyyin gashi nan ya kawo ya ce wannan rayar da su din ko dai da addu'ar wani annabi na zamaninsu aw bi ghairi zalika ko kuma haka kawai ba komai Allah ya ce su tashi suka tashi rahmatan bihim wa lutfan wa hilma dan rahama daga Allah da tausasawa da kuma hakuri Allah ya musu hakuri bai musu uquba ba abinda suke gudu dai shine Allah ya dora musu shi me suke gudu mutuwa wanda ya fito dan gudun mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya jarrabe shi da mutuwa dama Allah madauki ya gaya mana waɗanda suke tsoron jihadi suratul nisa ya gaya mana ko ba ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah har zuwa inda yake cewa walau kuntum fi burujin mushayyada ayna ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke to mutuwa za ta same ku ko kun shiga cikin dogwayen gine-gine mutun yace ya gudu in a kasa yake tsammanin mutuwa take sai ya gudu sama a can din sai aka doshi sai fado same ta in rami ya tona yayi underground akai hawa nawa akai kofa 100 kafin aje inda yake in mutuwa ta zo za a same shi yau Allah madaukaki masinjojin da yake sawa su je su dauko rai ba irin mu bane dan adam da wani abu zai hana su shiga wani wuri mala'iku ne duk inda mutum yake za su je su dauko ransa don haka kenan kada mutum ya ce zai gudu daga mutuwa saboda wani sababi da Allah madaukaki ya dora masa sai ce wa bayanan li ayatihi li khalqihi kuma dan yayi bayani ga ayoyi da yayi bayanin ayoyinsa ga halittarsa bi ihya'il mauta yawwa nan abinda Allah madaukakin malami yake faɗa mana anan shine cewa Allah subhanahu wataala da wannan tada mutanen da yayi yana so ya karantar da mu wani abu cewa Allah fa mai iko ne a ce in an mutu a nan duniyar to ran tashin alkiyama zai tada mutane yanzu wanda ya yadda da an yi wannan yanzu a cikin su waɗancan mutanen da aka tashe su bayan an kace su akwai ɗaya daga cikin su da za a tambaye shi ka yadda Allah zai karar da mu a wannan rayuwar wata rana za ta zo duk za mu tashi ba mu kuma wata rana zai iya tashi mu in dai zancen kudura ne babu wanda zai inkari a cikin su mun fahimci wannan sai dai dan kafirci da inadi mutum ya kareta annabin da ya zo masa da labari amma ba zai ce bai yadda za a iya tashin sa ba domin kuwa gashi an kashe shi a duniya kuma an tashe shi mun fahimci wannan zancen yawa dan haka ashe kenan akwai ilimin imani da tashin alkiyama a cikin wannan ayar to sai yake cewa inna allaha lazu wali hada qala dan haka sai Allah ya ce inna allaha lazu fadlin lalle Allah ma abucin falala ne ay azimi falalasa kuma babbace ala nnasi akan mutane walakin aktharahum sai dai mafi yawan mutane la yashkuruna ba sa godiya wannan ya nuna maka kullun zancen da muke nana ta wannan cewa mafi yawan mutane ba akan gaskiya suke ba Allah madauki ya shaga ya mana wannan a cikin alqur'ani mafi yawan mutane ba su imani ba mafi yawan mutane kangararru ne mafi yawa kaza kadan zaka ji ana cewa kadan ne masu godiya kadan ne masu imani kadan ne masu hakuri kadan ne masu ihsani kadan ne masu takawa haka yake yau don haka mutum kada ya damu da yawan jama'a ba shi bane yau ko ka ce ai tafiyar da kake karkashin ta jama'ar ba su da yawa waɗanda ba ku ba sun fiya wannan ba shine mizani ba mizani shine me kake tafiya a kansa za a tambaye ka kai bayani menene shi ka yadda da qur'ani ka yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan san yawa ba haka nan mai wa'azi mai karantarwa mai ilmantarwa kada ya zama manufarsa a rayuwa ita ce jama'a su taru a gindinsa a ce yana da jama'a yana da magoya baya za a ce ai da za a yi masa wani abu to jama'a za su kare shi kada ya sa wannan abun a zuciyarsa faduwa ce a da'awa kuma rashin cin nasara ne kuma akwai abu da ke bata ikhlasi in ka sa abunka dan Allah sawa'un dan adam ya yadda ko bai yadda ba ya karba ko bai karba ba shikenan sai kai ka samu nasara wanda ya guje ka saboda wani abu wata ran sai ya zo saboda zai gamsu cewa ya fahimci ba kudayinsa kake ba so kake in babu shi ba za ka yi ba baka dauka wani abu ma amma sai ga cewa in dan Allah kake yi to insha Allah sai ya zama cewa su kansu al'umma suna karba to Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ba mu ikhlasin ya kade mana kudayin daukaka irin ta duniya yace fala taziduhum an ni'matu shukran don haka wannan ni'imar da Allah yake musu ba ta ƙara musu godiya maimakon in an ƙara musu ni'ima su gode to ba sa yin haka su mafi yawan mutane bal rubba masta'anu bi ni'amillahi ala ma'asi da yawa makila zaka samu wataƙila ka samu wani yana amfani da ni'imar Allah akan saban Allah Allah ya baka lafiya Allah ya baka ido Allah ya baka kafa kana da ido amma ka riƙa kallon haram da shi kana da kafa ka taka ka je kai haram kana da hannu kai sata duk waɗannan rashin kaddara ni'imomin Allah ne subhanahu wataala ko Allah ya baka dukiya maimakon kai da'a da ita kai aikin alheri ka taimakawa addinin musulunci ka kula da iyalinka yadda ya kamata sai kai ta barnatar da ita a wasu abubuwan da ba za su amfane ka ba kuma ma har a sabawa Allah to duk waɗannan rashin godiya ne yace wa qalilun minhum ash-shakuru alladhi ya'rifu an-ni'mata kadan ne daga cikin su waɗanda sun san wannan ni'imar suna godewa ni'imar da Allah ya musu sun san ta kuma suna kokarin kusanci da ita zuwa ga Allah shine wayuqarribuha yana gabatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala dan ya samu lada wa yusarrifuha fi ta'ati al-mun'imi kuma yana amfani da ita wajen da'ar shi wanda ya masa ni'ima din wani ne masa ni'ima Allah kadan ne mutanen da za a ga suna amfani da dukiyar su dan su taimakawa addini yanzu mutane da yawa magana kadan za a yi a ce da Allah ku kawo taimako za a yi kaza nayi wannan tambihin kwanaki ko sai ga mutane duk tunanin su cewa wai za a tara mutane yan kwamitin masallaci su cinye za a tara kudi ko mai kudi yana kallon akwai bukata yazo ya taimaka za a gina gini za a gina makaranta za a gina masallaci amma mai kon yazo ya taimaka sai ya tsammani in yayi wannan wai malaman ya taimakawa ai ta tuhumar malamai cewa malamai aikin su cinye kudi wannan duk ba daidai bane aljannar ka kake nema in ka bayar dan kanka kuma kai zai wa amfani domin ba wai dabara akai maka ba dabo bane in ka bayar domin Allah to zaka samu sakamakon a lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai aje maka shi in kuwa dama so kake dan a fada to wannan kuma kai da zuciyarka Allah mu dauke ya sauki haka dai yana da kyau duk wanda Allah ya hore mu dukiya to ya taimaka wa addini zamu zo kan wannan matsalolin akwai su suna nan gaba insha Allah akan maganar infaki da yadda muhimmancin sa yake in Allah mu dauki ya kai mu lokacin sai ce thumma amara ta'ala bil qitali fi sabilihi sannan Allah mu dauki sai ba da umarni ayi yaqi fi sabilihi ma'ana ayi jihadi dan daukaka addinin Allah yace wa huwa qitalul a'da'il kuffar shine yaqin abokan gaba kafirai li'ila'i kalimatillahi domin daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wa nasri dinihi da taimakon addinin nasa fa qala sai yake cewa wa qatilu fi sabilillah kuma ku yaqi fi sabilillah kunga da'iman Allah na cewa fi sabilillah me fa'idar wajen jihadi ai ta sai mana fi sabilillah saboda jihadi yana da alaka da abubuwa biyu akwai bangaren dukiya akwai bangaren zuciya bangaren dukiyan nan yana da zafi cire shi a sashi a wata hanya to Allah yana baka labarin cewa abinda zaka cire na dukiyan nan naka taka ka bada shi a taimaka wa addinin Allah Allah ya san da shi kuma zai mayar maka ko a nan duniya ko a lahira aikin zuciya kuma shine ikhlasi idan mutum ya nemi wani abu daban da fitowar sa jihadi ba wai dan ya taimaka wa addinin Allah ba wani abu zai nema ko dan neman ganima ko dan neman nuna cewa shi yana da bajinta a cikin mutane yayi wata gurzantaka da za a bada labari to duk wannan fa ya lalata fi sabilillah sai ya zama zuciyarka abinda yasa ka fito daga gidanka domin ka je wannan jihadin ka je ne domin addinin Allah kake so ya zama shine a sama wani addinin ba shi ba shine a ƙasa Allah madauki ya bamu ikhlasi yace wa alamun kuma ku sani annallaha sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai sani ne yana jin maganganunku da tsare-tsarenku za ku yi abin da yace ku yi ko ba za ku yi ba kuma sannan Allah yana sani da duk abin da kuke tsarawa ai fa ahsinuni yatikum da haka ku kyautata niyoyinku waqsidu bidhalika wajha Allah kuma ku yi nufi fuskar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya zama dan Allah kuke yin wannan abu wa alamu annahu la yufidukum al-qu'ud 'an al-qital shay'an ku zauna a gida kuna tsoron jihadi ku ki fita in an ce a fito a ce umarni ya zo a fita ai kaza ku zauna a gida ba ku yi ba to wannan ba zai amfane ku da komai ba fi ko haka yafa da fil qu'udi hayatukum wa baqa'ukum na tsallake wani ko wa alamu annahu la yufidukum al-qu'ud 'an al-qital shay'an ku zauna ku ki fita jihadi ba zai amfane ku da komai ba wannan kenan walau zanantum anna fil qu'udi hayatukum wa baqa'ukum falaysa al-amru kadhalika da za ku zaci cewa zaman da za ku yi a gida anan rayuwar ku take cewa za ku zama da rai ba za ku mutu ba to kun yi kuskure abin ba haka yake ba za ku iya zama a gidan ku ki fita jihadin kuma mutuwar ta zo sauro ma kawai Allah sai koro mutum ko ba haka bane sauro sai ya ce ji mutum sai ya dora ma wata cutar ba ta fi karfin malaria shikenan mutum ya mutu ta haka ko ka ci wani abu gyada ta kobo uku ko ta me yanzu ba kobo uku ko ta naira 50 misali mutum ya ci gyada ya sha ruwa ya zama ya ci wani abu a cikin gyadan nan Allah madauki sai karburan sa ya mutu haka maganar mutuwa ba shi da alaka da ka gudu ko baka gudu ba duk inda kake lokacin da mutuwa ta zo za ta same ka an yi rashin lafiya ba ai ba an yi hatsari ba ai ba kana zaune Allah madauki sai karbi ran mutum. Mutane nawa ne suka mutu haka kawai ba abin da ya same su? Kowanne gari za ku zo akwai wannan kisar. Na taba baku labarin mutumin da mahaifin wani malamin mu ne a Madina, wata rana ya dora goshinsa a raka'ar farko a sallar magariba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin sujadan da yake yana sa goshin nan, Allah ya karɓi sa, ya zo da littafinsa za a yi darasi, yana koyar da Fathul Majid a cikin masallaci da kujerarsa kullun aikinsa. Kaga kenan ashe lafiya lau ya fito, kuma da littafi za a yi karatu, amma yana sa goshinsa a ƙasa, Allah maɗaukaki ya karɓi ransa, shi kenan kuma bai tashi ba. To kun ga in Allah ya yi wannan, menene kuma zai gagare shi? Don haka da ko akwai hatsari ko ba hatsari, ka fita don taimakawa addinin Allah, baka fita ba, ka ɓuya a gida, ka ci abinci baka ci ba, haka kawai in Allah ya so ya ruguza gidan da kake ciki, Allah ya so ka nitse a ƙasa, Allah fa shine mai duniya, ba inda zaka guje masa. Ko fala malja'a minhu illa ilayhi, ba makafa ba mafaka daga Allah in ya doro wani abu, ba inda zaka illa ilayhi, sai shi wurinsa. Kuma abin mamaki na taba ku wannan labari in ba ku manta ba, shi wannan bawan Allah da ya mutu, a ran da ya mutu nan, a ranar ne Diana din nan da ake ta zance din nan ta mutu. Kun san ai labarin mutuwar Diana ta gidan sarauta a Ingila ko? Wata Diana ba ta rasu 95 ne ko? A'a, wani wajen wannan ko 99 na manta dai lokacin. A wannan shekarun rana ɗaya wannan abun ya auku, sai labarin ita ya lullube duniya, shi wannan ko labarin sa ba ma ita. Allah kenan da mutanensa. Yauwa, to Allah maɗauki ya gafarta masa. To don haka gudun mutuwa ashe ba shi bane, sai ce walau dhanantum anna fil qu'udi hayatakum wa baqa'akum falaysa al'amru kadhalik wa li hadha dhakara al-qissata as-sabiqata tawti'atan li hadha al-amri. Don haka shi yasa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tunasar da mu akan wannan maganar cewa in an ce ku fita jihadi, ku daina tsoron ku ce ba za ku fita ba. Domin me zaman ku ki fita din ba shi zai sa ku zauna da rayuwa har abada ba ku mutu ba? Domin me mutum zai iya fita dan gudun masifa da mutuwa kar ta same shi, sai ta bi shi ta same shi a inda ya gudu? Shi yasa ya kawo mana kissar waɗancan mutanen kafin ya kawo wannan magana ta jihadi. Kun fahimci abin? Haka malam yake so mu fahimta. Sai ce fakama lam yanfa'a alladhina kharaju, kamar yadda wadan uku yawa, falamma fakama lam yanfa'a alladhina kharaju min diyarihim hadara almaut khurujuhum, kamar yadda waɗanda suka fito din nan dan tsoron mutuwa suka fito daga gidajensu, wannan fitar tasu ba ta yi musu amfani ba, bal atahum ma hadaru, abin nan da suke tsoro wato mutuwar ta zo musu, min ghairi an yahtasibu, ba tare da sun yi tsammanin ta ba, fa'alamu, to kuma ku sani, annakum kadhalika, cewa kuma kamar haka ne. In an ce ku fito ku je ku taimaka wa addinin Allah, to in kuka dakire kuka makale kuka ki, to Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mutuwar kuna zaune a cikin gidanku. Yawa, to shine sai ce walam ma kana al-qitalu fi sabilillahi la yatimu illa bin nafaqa, yayin da mun san cewa yaqi fi sabilillahi baya cika sai ta hanyar ciyarwa, domin yaqi yana buƙatar me? Tattali, yana buƙatar ƙarfi, yana buƙatar makami. Idan a gari aka ce ga abokan gaba sun taso muku, za a tattaro samari, kowa ya fito, za a fita. Samari ba kowa yake da makami ba, ko da haka ashe sai an nemi waɗanda za su taimaka wa waɗannan samari a ba su makami. Kaga kenan yana buƙatar me? Yana buƙatar masu dukiya su kawo taimako. To shine abin da ke nufi, yayin da ya zama haka, wa badlil amwali fi dhalika, da kuma bada dukiya a haka, amara ta'ala bil infaqi fi sabilihi, sai Allah ya bada umarni cewa ayi infaqi, a ci da dukiya dan taimakon addininsa, wa raghaba fihi, kuma ya kwadaitar akan haka, wa sammahu qardan, amma ku duba kuma sai Allah ya kira abun bashi. La ilaha illallah, Allah da tausayi ki, Allah ya san dan adam fiye da yadda dan adam ya san kansa, dama shi ya halicce shi. Ku duba yadda muke da dukiya mai ta makale ta mai ta boyewa, kowa ba mai san a san nawa yake da shi, ko ku bincika tsakanin miji da mata, waye yake san matarsa ta san nawa ya mallaka? Sai dai abin da ya bayar. Yauwa, baya so a sani, dan haka kullun haka muke so. To amma ku duk Allah subhanahu wa ta'ala, saboda mu bashi ba kuma wai mu bashi zai amfani ba, a'a mu baiwa kanmu, mu taimaka wa addinin Allah dan abun zai dawo mana amfani, ya dawo kanmu, sai ya kira abun bashi. Shi ko bashi ba tafiya yake kwata kwata ba, zai dawo. Sai Allah yake taimakon da zaka bar, sai Allah kira shi bashi. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasan, wane ne wanda zai baiwa Allah bashi, bashi kuma mai kyau? Wannan aya tana da cikin ayoyin da wata rana wasu Yahudawa da suka ji, kun san kisan ko, suke cewa a'a ashe Allah na kuma har yana neman bashi, shi yasa sai suke cewa ai ashe inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wai Allah matalauci ne su ne mawadata. Sai Allah ya ce ya ji maganar da suke faɗi, su wannan da suke cewa Allah mabukaci ne, su kuma su ne mawadata, Yahudawa kenan. Kuma wannan maganar tabbatacciya ce, sun faɗe ta ko da ba ta wannan munasabar ba, akan wannan riwayar yana nan a littafansu, sun ambaci Allah maɗaukaki a matsayin faqiri nassan, yana nan a cikin Talmud. Allah ya sauƙi mana. To sai ce fayunfiqu ma tayassara min amwalihi fi turuqil khairati, sai mutum ya bada abin da Allah ya yassare masa a hanyoyin alheri, khususan fil jihadi, musamman a bangaren jihadi. Wal husnu, abinda ake nufi da qardan hasanan anan, yace huwa al halalu al maqsudu bihi wajhu Allah, shine dukiyar da take ta halal wadda kuma ake neman yadda Allah da ita. Kaga Allah baya son mun zaka bashi bashi ma karka dauko ka bashi daga cikin kudin haram, bashin fa zai dawo maka. Allah ya kira shi bashi ne dan ka ji dadin za a bayan, ko mutun ne yazo kofar gidanka yace da Allah yana son kudi yazo nema, in ka fara fadar kudin ba tare da ka fadi bashi ko taimako ba, sai yayi wani dimu ko, amma an kace rance ne gobe zan dawo da shi, sai ya saki fuska ko ba haka muke ba, yauwa, saboda me so yake in ya bayar kudin nan nasa ya dawo? To wannan tunanin, mentality da muke da shi mu dan adam, shi yasa Allah madauki sai mana magana irin wannan. Gashi mu abin zai mana amfani, zai dawo, za mu ji amfaninsa, za mu samu ladansa a lahira, amma sai ya kira abin wato bashi, yadda cewa in mun bayar abin zai dawo. Allah ya kara mana rahamarsa da jin kansa. Sai sai fayudha'ifahu lahu, sai ya ninka masa shi adhafan kathiratan, ninki mai yawa. Yace alhasanatu bi ashri amthaliha, dama duk aikin kirki in an yi shi ana riban yawa mutum goma ne, ko ila 700 dhifin, har zuwa wani kuma an ninka shi 700, ila adhafin kathira, wannan ya faɗi da irin kaso kasan ne a yadda ake yi, ma'ana wani aikin goma ake fara lissafin sa, wani 700 kamar da Ibn Rajab ya faɗi wannan, wani kuma daga 700 din ma sama da haka. Yawa, yace bi hasabi halatil munfiqi wa niyyatihi. To kun ga akwai wani abu da mutane da yawa ba su kula da shi ba, shi abin da ake cewa an ninka maka, wani an ninka masa goma, wani an ninka masa 700, wani an ninka masa fiye da haka, gurgudan me ake yi? Gurgudan wani lokacin nau'in aikin, in infaqin ta bangare kaza ne, wani lokacin kuma gurgudan halinka kai mai bayarwa. Kowa daga cikin mu da zai dauki misali yanzu anan, a ce kowa ya dauko naira 100 ya kawo taimako a aji anan, lokacin da aka fada da lokacin da zaka sa hannunka aljihu ka zaro ka kawo ka aji, kowa irin niyyarsa daban, haka ne? Yau kuma Allah subhanahu wataala da yake yana mu'amala da mu ne gurgudan niyyar kowa, ya san kowa me yake tunani. To wanda ikhlasin sa yafi girma, to ladansa zai fi yawa, ninkin da za a yi masa zai fi wanda za a yi mawdaya, wanda kuma ikhlasin sa kasa yake, to shi ma dan ninkin da za a yi masa kadan ne gurgudan ikhlasin sa, la'alla ma wani haka zai tashi ba komai, ya bayar ne ba dan Allah ba, ya bayar ne dan ya ga wani, kada a ce bai bayar ba, ana yin wannan ko ba ai? To duk wanda yayi ba dan Allah ba, to Allah ba zai bashi ladan ba. Ashe kenan Allah subhanahu wataala yana ninkawa mutane ne gurgudan halin shi mai infaqi wa niyyatihi wa naf'i nafaqatihi, da kuma amfanin abin da ya bayar din. Wannan kaman mun taba wuce shi, Allah yana ninkawa mutum lada gurgudan amfanin abin da ya bayar. Hannu ba mu misali, da mutum zai je garin da yake akwai ruwan famfo ko ina a kowace unguwa, ya tona rijiya, da shi da wanda zai zo ƙauyen da ba su da famfo ba rijiya ba komai, yayi musu rijiya, wane ne zai fi lada? Wanda ya zo ƙauye yayi, saboda anan aka fi buƙatar ruwan babu shi, to wato ashe kenan Allah subhanahu yana ninkawa mutane ladan aikin su gurgudan hatta wannan niyya din inda abun ya fi amfani to gurgudan ninkawar da za a yi maka to lokacin yana tafiya kuma ba zai ishe ba ko yace wal hajati ilaiha da kuma buƙatar walam ma kana al insanu to yayin da dai ya zama cewa bari mu faɗe shi da Hausa da sauri yayin da ya zama dan adam mutum wani lokacin zai iya zaton cewa idan ya bada dukiyarsa zai zama matalauci sai Allah ya kauda wannan tunanin da wannan mummunan zaton Allah ya ce to Allah fa shine dama mai kamewa ya kuma bayar wallahu yaqbidu wa yabsutu duk abin da ka gani ka samu din Allah ne ya baka in Allah ya hana wani wanda bai bashi dukiya ba to shi ma Allah ne ya hana shi kar kai tsammanin da baraka ce don haka Allah shine mai yalwata arziki ga wanda yaso kuma ya takaita shi ga wanda yaso don haka gaba ɗayan jujjuye lamura a hannunsa suke kuma al'amura baki ɗayansu suna kaiwa su kawo ne daga Allah madaukaki don haka kamewa ba zai sa a mutum ya samu arziki ba hakanan kuma ciyarwa baya sa dukiyar mutum ta kare tare da haka to mutum ya bada dukiya a ba tare da kuma ya tozartar da iyalinsa ba mun gane wannan mutum ya bada dukiya ba tare da ya tozartar da iyalinsa ba kada ya zama baka da komai da za ku ci a gida sai ka dauka kuma ka je ka kai taimako ana ta bukata a gidanka to baka kaiwa wani wuri shine abin da yake nufi yauwa abin da ya zama cewa suna da abin da za su ci kuma da abin da za su gabatar kamilan muwaffaran mudha'afan ya zama cewa Allah madaukaki a cike yake komai nasa yana nan tsaf sannan kuma an ninninka musu yace fali hada don haka ne Allah yace wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah za ku koma fayujazikum bi amalikum kuma sai Allah ya saka muku da ayyukanku to dole mu tsaya nan saboda lokacin ba zai isa mu karasa duka ba amma dai gurgurdan hali mun fahimci waɗannan ayoyi me ake nufi da su akwai darussa da suke cikin su in Allah ya kai mu gobe akwai darussan suna da muhimmanci ma ji su kafin insha Allah mu karanta aya ta gaba da take da alaka da wani abun kuma daban واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك